الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس بير جوات الربيع الأول Hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 28 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiyyar haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam Za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar wallafar babban malami Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah Idan ba manta ba wannan shine darasi na 17 a cikin wannan littafi mai albarka a satin da ya gabata mun tsaya shafi na ƙarshen shafi na 28 yau zamu tashi sabon shafi inda bala yace khatimatu shafi na 29 khatimatu malam yace to wannan khatima ce ma'ana za a cika littafi kenan littafi ya zo ƙarshe sai malam ya zo da wasu bayanai waɗanda za su zama khatima marufin littafi to shine ai hazihi khatimatu wannan khatima ce wa min al muhimmi to bayan malam ya gabatar da bayanai akan abin da ya shafi wato kamanceceniya wajen sunaye tsakanin marwaita sunan rawi kaza a samu yayi kama da sunan wancan rawi ko kuma iyayensu ko kuma nasabarsu mana inda aka jingina su ga garuruwansu to shine ya kare da cewa aw bi taqdimi wa ta'khiri aw nahwi zalika to shine karshen bayanansa to sai ce wa min al muhimmi yana daga cikin abin da yake da muhimmanci ga malamin hadisi ko dalibin hadisi ma'rifatu tabaqatir ruwati wato yana daga cikin abin da ake bukata dalibin ilimin hadisi ya sani ko malamin hadisi ya sani shine ma'rifatu tabaqatir ruwati wadancan marwayata da aka yi ta bayani akan su kusan tun daga farkon littafi to zaka ga an yi ta magana akan al-isnad wato shine silsilatul rijali al-musilatu ila al-matan haddathani an wane har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan mazajin su ake kira da arruwatu jam'u rawin idan ce arruwatu jam'i ne rawin shine rawi mutum ɗaya kenan to sanin tabaqat wato malami ko dalibin hadisi ya san matakin kowanne daga cikin su ya san tabaqoƙin su kamar a ce aji nasu kamar yadda a makaranta za a ce akwai aji na ɗaya akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu haka har zuwa ƙarshe to kaga kowane aji wa'annan ɗaliban ƴan tabaka ne akwai ƴan at-tabaqatul ula akwai ƴan at-tabaqatul thaniya haka har zuwa ƙarshe to rashin sanin wannan tabaqat din zai sa ka riskar da wani dalibi a ajin da ba nasa ba kila yana ajin farko sai ka doka ya dan aji biyu ne ko uku to haka su mamar waita suke dabaka 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 ne dabaka dabaka ne ba wato ba a mataki ɗaya suke ba eh to menene amfanin sanin wannan fanni to fa'idar sa shine samun kubuta wato daga shigan sashi a cikin sashi don kada ka dauki dan dabaka ta ƙarshe ka kawo shi a dabaka ta farko ka dauki dan dabaka ta farko ka kai shi dabakar da ba ta sa ba kamar dan aji ɗaya ka dauke shi ka jefa shi cikin ya aji biyu ko wanda aji biyu ka dauke shi ka maishe shi ajin farko to kubuta daga wannan shine amfanin sanin wannan fanni din da kuma samun dama malamin hadisi zai samu dama duk sanda aka samu at-tadlis to ta wannan hanya yake iya gane ta an samu tadlisi ai wancan rawi da yace an fulana ai bai ji riwaya daga gare shi ba domin wani da ya ambata ba dan dabakar sa bane ajin sa daban to kaga ta wannan hanya malamai suke gane an samu tadlisi wanda mun yi bayani shi a baya to shi yasa in malamin hadisi bai san wannan bangaren ba aji 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 na ruwatu to yana da wahala ya iya gano wato wani tadlisi da aka samu eh sannan kuma zai tsayu game da sanin hakikanin an'ana tunda kamar yadda ya ambata a baya idan an samu an'ana shine rawi ya ce an fulanin ko sai yake cewa to zance wanda yake abin zabi karbabbe idan wannan rawi yayi mu'asara da wannan mutum to akan dauka kan cewa ya ji daga gare shi to kaga ya zaka yi ka gano yayi mu'asara da shi sai ka san kana da ilimin sanin tabaqat to wannan shine babban amfanin sa ina fatar an gane yawa to idan sun ce a tabaqatur ruwatu suna nufin wasu jama'a da suka yi tarayya ko a shekaru ko kuma wajen karban hadisi a wurin malami eh duk sanda shekarun ku suka zamo daya to ana kiran ku yan dabaka a shekaru in kuma ko da malaman ku daban-daban ne idan kuma kun yi tarayya wajen karban ilimi a wajen malami to shi ma ta wannan fuska yan dabaka ɗaya kuke ko da shekarun ku ya bambanta saboda in ka tashi kai mai yawan shekaru cewa malami na wane ya gaya ni shi ma wancan wanda bai kai ka shekaru ba haka zai faɗa kaga an samu bi yawa to shi yasa ko a aji zaka samu wannan yaro yafi wannan shekaru ko wanda yafi wannan shekaru to amma yan dabaka ɗaya ne to shi ne ake nufi da dabaka ɗin eh ina fatar an gane sannan take iya yiwa mutum yana da dabako yana da dabaka ɗin ta waɗannan fuskokin gaba ɗaya yanzu kamar sahabbai kamar malaman da ke ganin su ma tabaqatu ne akwai wasu sun kakkasa su kashi kashi tun daga farkon waɗanda suka fara karɓan musulunci tun a Makka kenan irin su Abubakar As-Siddiq su Umar ibn Khattab to wasu malamai na ganin waɗannan su ne a tabaqatul ula su ne dabaka ta farko bayan su daga baya an samu waɗanda suka yi hijira ta farko zuwa Habasha ga ta biyu ga waɗanda suka abin nan yan waɗanda suka halarci Lailatul Aqaba wannan duk ana Makka to haka suka ci gaba da karkasa su haka har waɗanda suka yi hijira zuwa Madina da kuma su karan kansu al-ansar din da waɗanda aka fara fita yaƙi da su yaƙin Badar to haka aka ci gaba da karkasa su wasu malamai suka ce to su ma tabaqatu ne haka ta fuskar shekaru kuma su ma sahabban tabaqatu ne an gane yawa akwai ƙananan sahabbai ta fuskar shekaru irin su Anas irin su Anas, irin su Abdullahi dan Umar, irin su ku bari mu ci gaba mallam, irin su Abdullahi dan Umar, to haka dai zaka ga duka haka suke tsare ku ne ta fuskar shekaru. To kaga yadda Abubakar zai ce manzon Allah ya ce, zai faɗi abin da ya ji daga manzon Allah, to haka Abdullahi da Abbas shi ma zai faɗa. An gane? Yadda Sayyidina Umar zai ce manzon Allah ya ce, ya ji Annabi ya ce, haka ɗansa Abdullahi da Umar shi ma zai faɗa. Shi ya haife shi fa. To amma nan ta fuskar karɓan hadisi, to kaga ɗabaƙar su ɗaya da mahaifin nasu Sayyidina Umar. Amma kuma a shekaru daban-daban. To cikin sahabbai akwai waɗanda suke da wannan martaba ɗin. Ga su duk da suna da ƙananan shekaru, in ka kalli shekarunsu, to za ka ce ɗabaƙar su daban. Wanda su ake kira da sigaru sahaba. Waɗancan kuma su ake kira da kibaru sahaba. To wannan wasu suna faɗan haka ta fuskar yawan shekarun kowanne daga cikinsu. To shi yasa ake buƙatar malamin hadisi ya zamo yana da ilimi wato akan wannan fanni ɗin. To shi yasa za ka ga malamai da dama sun yi rubuce-rubuce a kai. Akwai irin su wannan Abu Abdullah Muhammad Ibnu Sa'd, yana da littafi mai suna At-Tabaqat, wanda ya fi shahara At-Tabaqat bin Sa'd. Littafi ne babba. To shi kusan wannan fanni kawai yake magana. Kusan fannin kawai yake karantarwa. To in ka neme shi duka za ka samu cikakken bayani ƙwarai da gaske a kan wannan. To sai malai ya ci gaba da cewa, wa mawalidihim, da kuma an ce mawalid jam'u maulid. To abin da yake nufi a nan shi ne lokacin haihuwar rawi. Za ka je idan an bace rawi sai ka je an ce an haife shi shekara na da hijira kaza. Rawi shi ma an haife shi shekara na da hijira kaza. To haka kowanne za ka ga shekarun haihuwarsa. To ta nan wannan zai taimake ka, ka iya tantancewa tsakanin rawi kaza da rawi kaza akwai tazaran shekaru. Wannan shekarunsa ma sun ninka na wancan. Wa wafayatihim, da kuma shekarun mutuwarsu. Shi ma daga cikin abin da adda mahimmanci kowane rawi, bayan ka san ɗabaƙarsa, sannan ka san a wace shekara aka haife shi, sannan a wace shekara ya rasu. To in ka san wannan, duk sanda ya faɗi magana zuwa ga wani malami, shi ma ka koma ka kalli shekarun haihuwarsa da shekarun mutuwarsa, to in sun yi mu'asara za ka gane. Ko ba haka ba? In ma ba su yi mu'asara ba, kila ma bai zo duniya ba sai da malami ya rasu. To kaga akwai wani me? Akwai wani tsakaninsu. Akwai wasiɗa. To kaga daga nan sai ka ci gaba da binciken wane ne aka ɓoye a nan. Wannan rawin da aka yi isqatin shi a wannan wurin waye? Tunda dai shi wancan ɗin da ya faɗi wannan magana, to bai riski wancan ba. To shi ma wanda yana da abin da yana da cikin abin da yake da mahimmanci. Ka san lokacin da aka haifi rawi, ka san lokacin da ya bar duniya Allah ya karɓi rayuwarsa. Wa buldanihim, da garuruwansu. Da garuruwansu. Kuma wancan dai za ka iya samun da rawi kaza da rawi kaza shekara ɗaya aka haife su. Za ka iya samu ma mutuwa ma a shekara ɗaya suka mutu. To nan sai ka koma ga wasu abubuwa kuma. Shi ne sai a koma ga garuruwansu. In magarin su ɗaya, to shi ma dai a yi ta tahiya. Dole dai sai an samu inda aka rabu. Ko ba haka ba? Ko a suna, ko a shekaru na haihuwa ko na mutuwa, ko a gari, ko kuma a wani laƙubba ko kuma nisba. Dole sai dai an samu inda aka rabu. to shine ana buƙatar kowane rawi ka san garin su in dan makka ne ka sani in dan madina ne ka sani in dan basara kufa sham misra da sauran su ko a ina yake ne ka sani saboda an samu ittifaki da shi da wani rawi abinda aka ambata a baya to kaga gari sai bambanta maka su sai ka gane to ashe wane kufiyun ne wane kuma ba haka bane yanzu kamar abin da ya gabata a baya da ya kawo misalan waɗanda aka samu taqdimi da ta'khiri wajen sunayen su mu ambaci ayyub ibn sayyar ko sannan muka ambaci kuma ayyub ibn yasar kaga wancan sayyaru ayyub ibn sayyar wannan kuma ayyub ibn yasar to kaga duk sunayen su daya kawai sunayen iyayen su aka samu bambanci to shi na farkon sai malamai suka ce mutumin madina ne to kaga sanin mu da cewa madaniyun ne to kaga sai hutar da mu na biyun shi kuma sai malamai suka ce ma majhuli ne ba a san shi ba majhuli ne to ya akai muka iya gane shi wannan nabiyin majhuli ne saboda wancan an san shi an san shekarun haihuwarsa an san shekarun rasuwarsa an san kuma garin su shi kuma wannan duka ba a sani ba to kaga amfanin sanin tabaqatul ruwat kaga ya fito kuma gashi sunan su daya tunda can lokacin ba wasali ake ba to wannan shine sai ya ce wa buldanihim wa ahwalihim da kuma halin kowane rawi ta'dilan wajen wato zaman sa siqa wa tajrihan da kuma sukar da aka yi masa wato in rawi malamai sun ce siqa ne ka sani su wadancan al'aimma na baya na farko malaman hadisi na farko wadanda mun sha bayani akai irin su al-Imam Malik irin su al-Imam al-Bukhari Yahya ibn Ma'in da makamantan su to kasancewa shin rawi kaza sun yabe shi sun wassaka shi ko ko sun soke shi shi ma wajibi ne ga ɗaliban hadisi ya san wannan wannan duk ba a shiga matani ba fa na ana kokarin tantancewa ma a gano maganar ma ta tabbata cikin isnadi ai to da kaje ana awana ko wane din kai kokari ka san an tabe shi ko ba a tabe shi ba an soke shi ko ko an wassaka shi kaga wannan kana buƙatar komawa zuwa ga littattafan al-jarh wa at-ta'dil shi ma wannan fanni akwai littattafai da aka rubuta akan haka akwai kitabus siqat akwai kitabul majruhin da sauransu ga su littattafan Az-Zahabi kusan yayi wai ta rubutu akai ga littattafan Ibn Hajar Al-Asqalani taqribut tahzib tahzibut tahzib suna nan Fathul Bari zaka ga yana yawan magana akai Sharh Sahih al-Bukhari to dole ko wani rawi kasancewa an addala shi ko an soke shi wannan in kana so kai magana akan hadisi kenan yace hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba yawa in kuma baka da ra'ayin kai wannan muqami to sai ka zama muqallidi sai ka dinga dibi abinda su malamai suka yi kai ba kana bi amma kuma kar ai ma fatawa kace hadisi kaza sahihi ne ko dhaifi sai dai kace malamai sun ce sahihi ne tunda kai ba malami bane kaga sai dai kai taqalidi wajahalatan kuma ka san halin rawi in ma majhuli ne tunda duk rawi da zaka gani a hadisi kowane irin hadisi ne duniya to akwai magana sa al-littafi na alimahu man alimahu wa jahilahu duk wani rawi da zaka gani a duniya an gane duk wani hadisi da zaka gani to wannan isnadin kowane rawi malamai sun faɗi matsayin sa an fadi waye shi a yaushe aka haife shi a yaushe ya rasu su waye malaman sa dawa dawa suka karba daga gare shi a wane gari yake an wasa kashi ko an soke shi duka an fada mu ba aikin mu kawai karantawa yanzu wannan aikin ma ba namu bane tunda an riga an gama tunda ba riwaya ake yanzu ba ko ana riwaya yanzu kaga ba a riwaya an riga an gama riwaya yanzu duk hadisin da ake buƙatar ka bauta ma Allah akan sa wanda ya tabbata yana nan rubuci an faɗi matsayin sa cewa ya tabbata duk hadisin da bai tabbata ba wanda ba a buƙatar ka bauta ma Allah da shi an riga an faɗi matsayin sa kaga wannan yana buƙatar ka nemi littattafai ba a neman ilimi da talauci wajibi ne ɗalibi ya nemi littafi an gane wajibi ne wa maratibil jarhi kuma yana daga cikin abin da adda mahimmanci sanin matakai na sukar rawi saboda haka shi karan kansa jarhi ba mataki ɗaya bane mataki ne daban-daban saboda mi mutane daban-daban ne illolin su ma daban-daban ne kowa dalilin da yasa aka soke shi illar daban ce to kowane rawi ka san me yasa aka soke shi akwai wanda illar sa to ta sa an soke shi kwata-kwata ba a da bukata da shi duk abin da zai kawo duniya ba a da bukata an riga an yi watsi da shi akwai wanda kuma sukan da aka yi masa akwai wani dalili da zai iya sawa in ya samu karfa ba ko mutaba'a ko shahid sai a karbi maganar sa to duk yana da kyau ka san wannan duka wajibi ne ka san wannan wa aswa'uha to mafi munin suka ga rawi kalmomi alfaz da malaman hadisi suke amfani da shi na sununa rawi ya sashe ne ba a karban maganar sa to shine yace alwasfu bi af'ala shine a siffanta rawi ta hanyar sukar sa da wani lafazi da yazo bisa ma'aunin af'ala ismu tafdili kenan ko af'alu tafdili wanda ka nuna cewa kaza shine yafi komai kamar zaidun afdalu min amri ai zaidu yafi amru falala idan misali sai ce ka akzabin nasi ka baka jarawi sun ce fulanun akzabun nasi to wannan mafi muni kenan babu wata kalma da za ta sa a soki rawi wadda take tafi wannan muni fulanun akzabun nasi yafi shine mafi ƙaryan mutane to duk rawi din da zaka ji an faɗa masa wannan ibarar shikenan shi an riga an yi condemning din sa babu wani dalili da zai sa a saki buƙatar wani abu daga gare shi an riga an jefa shi kwandon shara sai na biyu summa dajjalun wani zubin zaka ji malaman hadisi sun ce fulanun dajjalun daga addajal addajal shine wato kasaratul kadhibi ma'at talbis wato ƙaryan mutum ta yi yawa tare da kuma cakuɗa abin da yake mai kyau da mara kyau wato ko ƙaryar zai yi to sai ya garwaya ta da wani abu sai ya nuna maka hoton ta kamar gaskiya ce shi yasa aka kira addajjal addajjal kenan saboda yana amfani da wasu abubuwa zaka ga kamar gaskiya ne amma kuma ƙarya ne zai ba sama umarni zai yi da awan shi Allah ne to kuma sanannen abu ne ba wanda ke saukar da ruwa in ba Allah ba to zai kalli sama ya ce ta yi ruwa kuma ta yi ruwa kaga an cako da ƙarya da ni zai ce ƙasa ta fidda tsiri ciyawa kuma ta fitar zai kashe mutum gaban mutane kuma ya ce ya tashi kuma ya tashi wake rayar da mutace in ba Allah ba to shi yasa aka kira shi da addajjal ga ƙaryar tayi yawa sannan kuma ba fiyo ƙarya bace sai da an ka dan gwama ya ta da wani abu amma dai ƙaryar ita ce madogara to shi na'am a sai dai shubha eh ba za a ce hujja ba wato zai karfafa ƙaryar tasa da wani abu na shubha eh wanda zaka kalle shi kaman gaskiya amma shi karan kansa ba gaskiya bane ko ba dalili bane saboda ya kware ai ko cikin mutane akwai wadanda haka eh in yazo yana shirya ma abu sai ka dauka gaskiya ne sai ka ga musu ka yadda daga baya sai ka gano ashe yaudara kai ya ci amana kani to ana samun irin wannan eh to su ma marwayatan hadisi akwai wadanda su sifas kowa dai sifar sa ake kallo sai a jingina masa lafazin da ya dace da shi aw wadda'un ko kuma su ce fulanu wadda'un wane yana yawan ajiye hadisi na ƙarya shi ma siga ce ta mubalaga fa'alu daga wada al hadisa ne ma'ana ya kirkira hadisi a karan kansa kuma sai yace annabi ya faɗa to yan hadisan nasa na ƙarya suka yi yawa shine sai a ce da shi wadda'un daga alwadu'u ne aw kadhabun ko kuma wani mai yawan ƙarya ne shi ma alawazni fa'alin daga alkazib to waɗannan alfaz din sune mafi munin su sune mafi munin su Allah ya sauwaka to duk wani abu da wanda ka nuna mubalaga ya shiga ciki ya shiga cikin wannan line sai yace wa ashaluha to mafi sauki in an auna da abin da ya gabata a baya eh mafi saukin alfaz na tajrihi na sukar rawi shine ka ji malamin hadisi yace rawi kaza fulanul layyinul hadis eh layyinul hadis ma'ana mai raunin hadisi ne eh to kaga wannan ai bai kai wancan ba eh tare da cewa shi ma suka ne eh amma ba za ka kwatanta shi dajjalun kazzabun wadda'un akzabun nasi ba eh layyinul hadis kaga nan kararaba a jingina mai ƙarya ba amma dai an ce hadisin sa mai rauni ne eh alayin hadisi to yana da rauni eh kana konan bulugul maram ka karanta zaka ga ibnu hajar yana amfani da wannan aw sayyul hibzi ko a ce fulanun sayyul hibzi eh wane wato kiyaye wasa tayi muni sosai wala allaki la ya gamu da rikicewan kwakwalwa wanda suke kira da al-ikhtilaf eh rawi asalin sa mutun ne mai harda mai kaihin kwakwalwa da sauransu amma daga baya sai ya samu jarabawa ko ta rashin lafiya sai kwakwalwarsa ta rikice eh ko ya samu tabin hankali sai kwakwalwarsa shi ma ta rikice eh ko yawan damuwa damuwa ta yi masa yawa ko talauci eh to sai ya zama yanzu ko da yana da hankalin amma har da tasa ba kamar tada bace to wannan suka ne gare shi an gane to shine irin wannan sai ka ji malamai sun ce sayyul hibzi eh shi kuma can cikin sharuɗan hadisi sahihi dole sai an samu tamamu dhabti to shi kuma dhabti din nasa shine alhibzi din ba tamun bane naqisun ne eh akwai babu a cikin sa aw fihi maqalun ko ga ji an ce fi rawi kaza fi fulanin kaza maqalun akwai yan maganganu a kansa eh shi ba za ka ga ana yawan fadan wannan eh to shi ma in malamin hadisi ya jefi rawi da wannan shi ma suka ne eh amma dai kaga ba za a kwatanta da wa'ancan da suka gabata ba eh to galiban maqali shine zaka ga irin rawi wanda ma za a dan samu sabani a kansa eh wasu ce ana iya karban hadisin sa wasu ce a'a ba za a karbi hadisin sa ba to galiban wasu sun fi amfani akan wannan lafazin musamman in ya zan hujjojin waɗanda suka ce ba za a karba ba sun fi fitowa fili sun fi bayyana to sai kishe jarhi shine at-ta'dil wa maratib at-ta'dili shi kuma matakan ta'dili kamar yadda at-tajrih mun ji maratib kowa gurgurun illa sa gurgurun abinda za a jefe shi da shi to haka shi ma ta'dili na wasaqawa da a nuna mutum amintacce ne wa arfa'uha mafi daukakan martabobin الوصف بأفعل شما أصفاً تراوي دماء ونن أفعل أفعل التفضيل كأوثق الناس إيه كما رأيتي كاي وانا كان شيني مبي زما سيك أتك المتاني إيه توانا قولوا لواكينا ها قولوا لواكينا أغني كما كتي الإمام البخاري أوثق الناس الإمام مالك أوثق الناس مثالي توانا ما في قولي ثم ما تأكد بصفة أو صفتين تسعى بند أنك كرففي شيوانا ما أولين دوات صفة صفة دايا كوكوما صفة ودايبيو إيه أبند أكا كرف ثم ما تأكد سيكوما لفزين دا يكرفف يسا متأكيدي wato ya samu at-tawkidul lafzi bi sifatin da sifa daya aw sifataini ko kuma sifa guda biyu misali ka thiqatun thiqatun eh to kaga thiqatun na farko ta'dili ne eh fulanun thiqatun rawi kaza thiqa ne amintacce ne ana karban maganar sa to sai aka yi at-tawkidul lafzi sai aka saki maimaita lafazin kuma aka ce siqatun siqatun amintacce ne amintacce ne shi ma wannan kaga mubalaga ne eh kai matuka ne ba kowa yake fada ma wannan kalma ba sai wanda adalarsa ta yi karfi sosai aw siqatun hafizun ko gaje an ce fulanun siqatun hafizun siqa ne kuma hafizi ne eh hafiz ne a ilimin hadisi wa adinaha to mafi wato kankanta wato matakanta shi ta'dili din ma ash'ara bil qurbi min ashal at-tajrih shine duk wani lafazi da yake ishara yake wato yake bayyana kusanci ga mafi sassaucin suka wato lafazi ne in ka kalle shi sai kaga kamar yayi kusa an gane ga ashalu maratib at-tajrih wadanda suka gabata a baya to wannan shine mafi ƙasa a wajen ta'dili kamar su ce da rawi fulanun shaykhun ka wannan shehi ne kawai to wannan ta'dili ne amma ba mai karfi ba a wurin malaman hadisi sabanin al-fuqaha su in sun ce ash-shaykhu ko al-faqihu to babban malami ke mujtahidi amma su malaman hadisi in suka ce fulanin shaykhun to yabo ne amma ba mai karfi ba dan gane ko yabo ne amma ba mai karfi ba to wannan kusa yake da maratibu at-tajrih wadanda ya ambata da cewa ashaluha kamar sulayyinul hadith sayyul hibzi aw fihi maqalun to akwai dan kusanci wato shi yana dabda a jefa shi layin tajrih amma saboda wasu dalilai kawai kuma sai aka jefa masa wannan kalma ne ko kuma a ce to fulano yiwa hadisi wannan ana iya ruwaita hadisan sa in an yi zai fada hadisi za a iya ruwaita shi ma malaman hadisi sukan fada haka kaga shi ma yabo ne tunda an yarda a ruwaita amma kuma in ka kalle yanayin siga din to yabo ne amma ba mai karfi ba ba kamar siqatun ba ko siqatun siqatun ko siqatun hafizun eh ko asbatun nasi ko awsaqun nasi kaga duk bai kai wannan ba ko kaji sun ce fulanin yu'tabaru bihi ana yin itibari da shi wasu lokuta akwai ruwatu inda zaka ga malaman hadisi na faɗa haka yu'tabaru bihi to galiban shi wannan ma ana itibari da shi da in an samu wata hanya sai ta karfafe tashi galiban to tunda dai an yadda akwai wani yanayi da ke sa a karbi maganar sa shikenan kaga wannan amintawa ne an gade ko amintarwa ne kuma ta'adili ne sai ce wa tuqbalu tazkiyatu ana karbar wato yabo an ce at-tazkiya shine yabo ko tsalkakewa a ce rawi ba shi da matsala shine ta'adilin din da muke magana to ana karbarta amma fa ba ga kowa ba min arifin bi asbabiha daga malami masani dalilan da ke sa a yi tazkiyar rawi ba ya kowane malami ya zo ya ce ai rawi kaza sai kabani ai ana karbar hadisinsa sai malami wanda ya san sabubbalta wanne dalilai ke sa a ce rawi siqa ne to shiri abubuwan da muka faɗa a baya na rawi ya zama adili yawwa sannan ta muddabti da sauransu to sai malamin da ya san dalilai walau min wahidin ko da daga malami ɗaya ne mana cikin ruwatu akwai rawi din da babu wanda ya wasaka shi in ba malami guda ba amma malamai suka ce a karba to me yasa suka ce a karba saboda huwa al-asl al-asl fil muslimi shine al-adala asali duk wanda an musulmi mutumin kirki wannan shine asali in ka ga mutum fasiki fajiri lalatacce to wannan khurujin ne anil asli wasu abubuwa ne ya shigo da su wanda waɗannan abubuwan wajen musulunci suke to shi yasa malamai suka ce in muka samu malami ɗaya ya ce wani siqa ne to za mu karɓa matuƙar ba a samu wani malami wanda ya masa mukhalafa ba ba a samu wanda ya goya mai baya ba kuma ba a samu wanda ya saba masa ba to wannan kawai za a karɓa saboda waccan ka'ida al-asl fil muslimi al-adalatu fasikanci fajirci da sauransu ƙarerai wannan duka ai waje musulunci suke yi dan musulunci bai da yi su ba to in kaga musulmi kuma yana yin su to kaga shigowa ya da abin sa ko ba haka ba ba shine asali ba asali ga musulmi a same shi mai gaskiya mai amana mai salaha nagarta da sauransu shine asali sai yace alal asahi bisa ga zance wanda yake inganci amma wasu malamai sun ce a mu ba za mu karba ba mutum guda mutum guda ba za mu karba ba suka ce ba za mu karba ba wannan za mu bar shi a matsayin majhulul hal majhuli ne kawai ya za a ce malami kwaya ɗaya ne zai abin nan ɗinsa zai zama kamar dai ba a san shi ba ke wasu suka ce ai ba majhuli ba ne dai an samu waɗanda suka karɓa tun da ta'rifin majhuli shi dai wanda rawi ɗaya ya karɓa daga gare shi kamar yadda ya gabata a baya ko ba a samu wanda ya wasaƙa shi ba majhulul hali kenan majhulul aini wanda mutum majhulul hali wanda mutum biyu suka karɓa daga gare shi ba a samu wanda ya wasaƙa shi ba majhulul aini shine mutum ɗaya karɓi riwaya daga gare shi ko ba a samu wanda ya wasaƙa shi ba suka ce to wannan shine ta'rifin majhuli to wannan tunda aka samu wani malami min al-a'imma ya wasaƙa shi to shikenan sara ma'rufa za mu karɓa to wal jarhu muqaddamun 'ala at-ta'dili mal yace idan aka samu sabani ga rawi daya malam wani ya soke shi shi kuma malam wani ya yabe shi aga an samu mi an samu sabani eh to anan sai kaga labudda mina tarjihi ko to sai malai yace malamai suka ce wal jarhu muqaddamun ala ta'dil to za a karbi wanda ya soke shi wanda ya yabe shi sai a kyale shi kai ba ka karatu akai ba to amma shi ba da sharadi in sadara mubayyanan min arifin bi asbabihi idan ya zan malamin nan da ya soke shi malami ne wanda yake masani an gane ko sannan kuma ya faɗi dalilin da ya soke shi ba haka kawai yace fulanun da'ifun ba ko fulanun kazzabun ko wadda'un a ya faɗi dalili ko ba haka ba to ya zaka ka ce wani makareci ne kaga dole kana da dalilin da yasa ka sani in ka ce wani mai rauni ne kana da hujjar da ta sa ka ce me yauwa to da ya soke shi kuma yayi bayani an gane shi suke kira da al-jarhu al-mufassar kina malami ya soke rawi kuma ya faɗi dalilin da yasa ya soke shi to ko da an samu wani malami ya yabe shi to za mu gabatar da wannan da ya soke shi sai mu ɗauka cewa rawi ɗin da'ifi to shi kuma me ye dalili tun da aiwancin huwa al-asl al-asl al-adala abinda suka ce shi wannan da ya soke shi to fihi ziyaratu ilmin an gane shi wancan dama asali ya fada bai zo mana da karin wani samu abu ba tun da dama an ce al-aslu fil muslimi to sai zo ya ce wani adili ne ya zo da wani sabon abu wannan da ya soke shi ya ce a makareci ne ko layyinul hadisi ko da'iful hifzi to shi ya zo mana da karin ilimi to tun da ya zo mana da karin ilimi kuma shi karɓaɓɓe ne in ya zo da abu to za a karɓa tun da malami ne ka gane waje dalilin da ya sa aka to wannan shi ne yauwa shi fihi ziyadatu ilmin akan abin da ya zo da shi na suka tun da asalin abin da ya faɗa babu shi kuma sai ya faɗa kuma shi ana karɓar maganarsa haka ya zo mana da ƙarin ilimi na fatar an gane to wannan shi ne shine dalili fa in khala an at-ta'dili qubila mujmalan ala al-mukhtari to in yaza idan yazan shi wancan da ya soki rawi babu mukhalafa babu wanda ya saba masa mutun daya ya soki rawi to wannan za a karba mutlaqan ba sai ya faɗi dalili ba ko bai faɗi dalili ba wannan shi suke kira da al-jarhu al-jarhu al-mubham kenan wato a soke rawi kuma ba a faɗi dalilin da yasa aka soke shi ba to in dai babu wani malami da ya wasaka shi to za a karbi wannan jarhin al-mukhtari tunda babu mukhalafa shi kuma da ya soke rawi din nan malami ne min al-a'imma an gane malami ne na farko dai masani akan harakar ya san asbabu tajrihi sannan akwai tsoron Allah tare da shi to zamu ce ƙarya yake yi tunda ya soke shi kuma mun san ba dan son zuciya bane to lalle akwai dalili to ko bai faɗi dalilin ba mu zamu karba saboda ya zo mana da ƙarin ilimi shi kuma ƙarin ilimi duk wanda ya zo da shi in dai amintacce ne kuma abin da ya faɗa ya tabbata ƙari ne na ilimi ko hukunci za a karɓa ba za a yi raddinsa ba ba za a yi raddinsa ba to haka malamai dai ke aiki haka suke aiki Allah ya saka musu da alkhairi to nan za mu kwana insha Allah littafin ba zai kammalu ba a yau sai dai wani sati eh so tafaddal malami kuma ya soki malami a to ka ce rashin jituwa kamar wani iri to ai shi yasa anka ce malami ya faɗi dalilin da yasa ya soki rawi kaga ta dalilin za mu fahimci ne yawa kuma dama ai an faɗi asbabu me na suka ba ya kawo mana su guda goma ba to duk abin da zaka faɗa ba zai fita daga wurin ba in ka faɗa kuma aka gano babu ko daya to kaga abin da kai ba jarhi bane sai aje saboda haka ya gaya mana dalilai da ke sa a soki rawi guda goma ya riga ya ba mu karatu a baya kila ba kai mu zakaran su sosai ba to duk wanda ya soki rawi dole sukan sa ba ta hita cikin goma din to kaga rashin fahimta bai ciki abin da mun ha karanta an gane rashin aqida wannan ai shi ma an fade shi a cikin karatu akan iya sukar rawi fi dinihi kila a cewa da dan shi'a ne wani zindiki ne wani mulhidi ne duk ai karatu a baya ko eh ba mai karatu ba ma ai shi a baya a karama kallah
wanda
zai karanta bai
tantancewa
wa zai karanta to ai mu yanzu ba malamai bane dama wacce mu yi tarjihi mu din ne ai duk mu ne kullu na sawawa nayi ai dukkan mu ba malamai mu fa yanzu sai dai mu bude littafi mu karanta a karaba galla mu yanzu ba mu da abin da za mu yi amma in ka ga mutum ya yi wani abu na bid'a kana da dalili kuma wannan za ka faɗa kuma in ya tabbata wannan suka ne a kansa amma ka ga wannan ba babin riwaya ba ne wala Allah shi kake son ka kawo kila wani malami yanzu ya fito ya ce ai wani ɗan bid'a ne to sai a bincika ya tabbata ɗan bid'a ne to akwai wannan abin ya tabbata ga baliku kaga bai tabbata ba yawa to kaga maganar banza ce eh wannan kawai abin da ake kiransa kalamul aqran shi ake kiransa eh zamu zo kansa ai insha Allah za mu zo kansa a ba to ai abinda ka faɗa bai tabbata ba to ana karɓa abinda bai tabbata ba kamar wani yanzu ya ce ma ai kai kafiri ne kuma kai ka san ba kafiri kake ba masu mu'amala da kai sun san kai ba kafiri ba ne to haka kawai karɓa za mu yi sai mu ce ai mun daina bi ne sallah saboda wani ya zo ya kahirta shi to ka gani to kawai in mutum ya faɗa shi kenan abinda ya faɗa ɗin haka ne shi ma wannan da aka ce ko da bai faɗi dalili ba a karɓa ai saboda an san malami ne na Allah an gane yawwa malami ne na Allah kuma abinda ya faɗa inda ba haka ba ne dole sai an samu wani malami ya yi mai to saboda as-sukutu fi ba'dil ahyadi rida su da cewa as-sukutu fi ma'radil kalami a gari ba tun da ya faɗa kaga an san ya faɗa to me yasa sauran malaman suka yi shiru kaga abin da ya faɗa gaskiya ne na gani yawwa to amma sai zan mutum tun wajen faɗansa an san dalilin da yasa ya faɗa kawai kiyayya ce ko sun yi rigima da malamin wannan duk bai cikin abin da ake magana a nan wannan hayaniya ce kawai rikici ne kawai na 'yan zamani ba za a karbi wannan ba to shi yasa ai Ibn Abdul Barri a littafin sa Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi ai yayi babu na musamman akan wannan kalamul akran din kawai ka soki malami ba tare da wani dalili ba kuma duniya ta tabbatar da abin da ka faɗa din ba haka yake ba kaga babu ma mahallin sukar tunda da ka soke shi ai wasu sun yabe shi to shi kuma wanga da ake bagana babu wanda ya su babu wanda ya yabe shi ba ko guda shi kuma maliku duniya ta ce malami ne to don wani yazo ya ce mana dajjalin dai za za mu karbi maganar sa to wannan kalabul aqara da ake kiran sa la yuhtaju bihi eh to shikenan to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi